Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya hawa kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama ta canto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda sojojin Kamaru su koma injiniyoyin kan hanya. Idan muna da lokaci mu kawo muku ci gaba da tattaunawar da Madina Dauda ta yi da kakakin hukumar Kwastam na ƙasa John Atta. Sai kuma shirin adawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Kana mu kawo muku sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar tare da Sulaiman Barma. Kashe mu kawo muku sakonin da ku masu sauraro kuka aika muna to amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan bauna da aka yi a Niger har aka kashe sojojin Amurka hudu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kaiwa Amurkawan hari. Sojojin ba su da isassun makaman da za su tunkari dimbin mayakan da ke dauke da bindigogi da ake sabawa a kafada da gurneti. Bisa ga dukkan alamu kuma wani bangaren bidiyon mai tsawon kusan minti 9 an dauke shi ne da kyamarar daukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta daya daga cikin sojojin da aka kashe. Wannan bangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan ISIS sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa tana sane da faifan bidiyon. Ta ce fitar wannan faifan bidiyon ya nuna irin rashin imanin mayakan da muke yaƙi da su. Kwantan ɓaunar da aka yi ranar 4 ga watan Oktoba shekara ta 2017 ya sa ma'aikatar tsaron Amurka gudanar da bincike domin sanin ko sojojin sun samu horaswar da ta kamata da ko suna da makaman gudanar da aiki a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ana kyautata zaton za a fitar da sakamakon binciken cikin wannan watan. Wani tsohon hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katse London da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba. Sam Nunberg ya shaida wa tashar talabijin ta MSNBC cewa ba zan ba da haɗin kai ba, menene zai sa in shafe sa'o'i 80 ina binciken wasiƙun email da na yi musayar su da wasu. A hirarraki daban-daban da ya yi ta kafofin watsa labarai jiya Litinin da rana, Nunberg ya bayyana binciken a matsayin bita da kuli, ya kuma ce ba yana kin ba da haɗin kai ba ne da nufin kare shugaba Trump. Ya shaida wa tashar MSNBC cewa bari mu ga abin da Mr. Mueller zai yi, ina jin zai zama abin dariya idan ya kama ni, ina jin zai zama abin dariya matuƙa idan suka ce a kama ni. Isabel Dos Santos, tsohuwar shugabar kamfanin mai da ƙasar Angola Sonangol ta musanta zargin da magajinta ya yi cewa ta gudanar da waɗansu hulɗar kasuwanci da suka shafi kamfanin da ake da alamar tambaya a kai a cikin sanarwa mai tsawon shafi 13 da ta fitar ranar Lahadi. Dos Santos mace da ta fi kowace arziki a Afirka wadda mujallar harkokin kasuwanci ta Forbes ta yi kiyasin cewa kudin da take da shi ya kai dala miliyan 2,600 ta musanta abin da ta kira bita da kuli da ake mata. Makon da ya gabata shugaban kamfanin Sonangol Kaso Saturnino ya bayyana cewa wani bincike da aka gudanar a cikin kamfanin ya nuna wata hulɗar kasuwanci ta dala miliyan 38 da wani kamfani da ke Dubai wanda Santos ta amince da ita jim kaɗan a bayan da aka sanar da ita daga wato aka sauke ta daga kujerar shugabancin kamfanin a watan Nuwamba bayan watanni 16 a matsayin. Dos Santos ta kare hulɗar kasuwancin da cewa an biya kuɗin ne ga ƙwararru da aka tuntuɓa kuma bai saba wa ƙa'ida ba. tace ta gudanar da aikin ta ne kamar yadda doka ta tanada kuma har zuwa lokacin da za a rantsar da wanda zai gaje ta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Seoul sun ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya karbi bakuncin manyan hadiman shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in a wata walimar cin abincin dare jiya Litinin a wani yunkurin diplomasiya da ake gani zai iya share fagen tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Tawagar Koriya ta Kudu mai mutane 10 karkashin jagorancin babban mai ba shugaba Moon shawarwari kan harkokin tsaro Chun Eun-young ta isa Pyongyang ne bayan tafiyar kai tsaye ta jirgin sama daga Seoul, abinda ba kasafai aka saba gani ba.
Umarullah, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a jamhuriyar Kamaru, sojojin kasar ne suka mai gurbin wata kamfanin kasar China mai aikin hanya da ta bari sakamakon yawan har-haren Boko Haram. Wakilin muryar Amurka da ke aiko da rahotanni daga Kamaru din, Moyi Edwin Kindizeka, ya aiko mana da wannan rahoton. Na fassara kuma gashi zan gabatar.
Sojojin Kamaru sun ci gaba da aikin gina hanyar da ke arewacin kasar wanda ya iyakar kasar da Najeriya da kuma Chadi. Hakan ko ya biyo bayan da wani kamfanin kasar China da ke aiki yayi watsi da shine yayi gaba domin yawan har-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a wannan wurin. Wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindizeka, yace to sojoji suka kawo motocin aiki irin su ka tafi la tumbushe itatuwa suka fara aiki akan hanyar da ta hada kasar ta arewacin garin Kausari wadda ta miƙe ta shiga cikin babban birnin Chadi wato Injamena, sai kuma a bangare guda ta yi jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan aikin da sojojin kasar ta Kamaru suka fara yi ya ji hankulan ɗauruwan mutane wanda ya sa suka yi dafifi suna kallon waɗannan sojoji da suke gudanar da wannan aiki kasarika cikin waɗanda suke cincirin da mutanen kuwa masu kallo, har da wata 'yar kasuwa da kuma 'yan siyasa. Ga kuma abin take cewa.
Duzar katozar da tan a wanda arewa.
Cewa ta yi muna murna da wannan aikin domin idan an kammala shi maimakon sa'o'i 12 zuwa 14 da suke yi yanzu za su iya yin tafiyar cikin sa'o'i 3 zuwa 4 kacal da zaran an kammala wannan aiki. Wannan aiki dai an fara shi ne a ranar 1 ga wannan watan da muke ciki. Shi dai wannan aiki ya hada da garin Moradanga da Kauseri da ke cikin kasar ta Kamaru, wannan rikicin na Boko Haram ya tilasta masu gudanar da shi suka jingine suka kara gaba a cikin shekarar 2014. Sun ce sun dauki wannan matakin ne ko biyo bayan yadda kungiyar Boko Haram ta sace ma'aikatan su da suke aiki a wannan hanya da kuma haƙan ma'adanai a cikin irin ɗibar kan mai uwa da wabi da kungiyar ta Boko Haram ta yi a lokacin tana tsakiyar aikata wannan danyen aiki. Ta kutsa ne cikin wurin da ma'aikatan kamfanin na China suke da zama, ta ɗibi mutane 10 cikin su. Sai dai kungiyar ta Boko Haram bata tsaya a nan ba, sai ta hada da motoci 10 na kamfanin masu aiki a wannan wurin. Sai dai a wani lokaci cikin watan Oktoba sun sako waɗannan mutane 'yan China tare da wasu mutane 17 da suka sace daga wasu sassa a ciki ko hadda matar mataimakin Prime Minister Ahmadu Ali na Jamhuriyar Kamaru. Ministan ayyukan al'umma na ƙasar Emmanuel Nganau Dijomesi ya ce tun faruwar wannan abin sun yi kokarin janyo hankalin kamfanin na China da ya koma bakin aiki da alkawarin ba su kariya, amma suka ƙi kasa-kasa suka ce ba za ta sabu ba. Ya ce wannan ne ya kawo hukumomin kasar suka yanke shawarar kawo injiniyoyin soja domin su ci gaba da wannan aiki.
This stretch of road would have been already entirely constructed if we did not face this very very painful situation.
Ya ce kamata yi a ce an kammala aikin wannan hanyar tuni, amma saboda mummunar yanayi da muka samu kanmu ciki sakamakon ayyukan ta'addancin kungiyar Boko Haram, ya ce muna aiki ne da babban bankin duniya kuma akwai kuɗi a ƙasa domin wannan aikin. Dijimesi ya ce babban bankin duniya ya bada kusan dala miliyan 125 domin ganin an kammala aikin a cikin watanni 24. Wakiliyar babban bankin duniya na kasar a Kamaru, Elizabeth Hubens, ta ce hanyar mai tsawon kilomita 212 yana ɗimbin muhimmanci a harkar kasuwanci tsakanin kasar da Najeriya da kuma Chadi.
The mission of the World Bank is to eliminate extreme poverty in the world.
Ta ce manufar babban bankin duniya game da wannan aiki shine ta ga cewa ta cire matsanancin talauci a duniya, musamman can yankin arewa mai nisa. Sai dai duk da ikrarin da sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen Kamaru, Najeriya, Chad da Niger ke yi na cewa ƙungiyar ta Boko Haram na zangon aikata ayyukanta na ta'addanci na ƙarshe ne, amma kuma kwaram sai gashi ƙungiyar ta matsa da kai harin ƙunar bakin wake a waɗannan ƙasashen. Idan dai ba a manta ba, wannan faɗaɗɗai ya samo asali ne a jihar arewa maso gabashin Najeriya shekaru takwas da su gabata, wanda yanzu haka ya yi dalilin mutuwar mutane aƙalla 25,000, yayin da wasu sama da miliyan 2.5 suka tsere suka bar gidajensu, in ji alƙalumar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar.
To madalla, Allah ya kyauta. Kamar yadda muka fara kawo muku a cikin shirinmu na safe, wato tattaunawa da Madina ta yi da mai magana da hukumar kwastam na Najeriya, John Atta. Kuma za mu tashi ne inda Madina ta tambaye shi ko ya mutanen da ke karkara za su iya samun wannan damar shiga yanar gizo domin sayan mota ko kuma su amfana da wannan tsarin. Ga abin da kakakin ke cewa.
Dama yanzu yawancin wanda suka ce wannan abu, wasu ne wanda sun fito da wasu kauye, duk inda once za ki samu internet kawai za ki shiga. Kuma in ki samu kin je bank na garin ku ki biya kuɗin ki daga kauye ma kawai saki wuce kawai ki je inda motar take. Ga ma internet yanzu balantana ma zamani. Gashi internet yanzu a wayoyi mafi sauki, ko ne kauye yanzu akwai, inda mutum yana da data kam zai iya yi, kuma da tax and education number 10 din nan. So abu ne an kawo ta a sauke, ba babban mutum, ba karami mutum, kowa.
So ana iya sai a kwace mota ta sai wani ya siya?
Za a kwace in ki laifi ba, in ki laifi za a kwace, ba a kwace wa kawai ake yi ba, ana kwace na hannu masu laifi. Kuma ba an kwace ma an ganke maza ma kama ke kuma a hukuta ke. In ya kama ma ke je Bursuna maza ki je.
To yanzu in kuka kama misali mota da ta ɗebo shinkafa daga Kano zuwa Bauchi. Me yasa ba za a tallata shi ma wanda ya kuka kama a hannun shi ba?
To in haka kuma ai kenan an dore ma laifi gindi kenan. Misali yanzu Najeriya ba ta yarda da wannan laifin fasikori ba. Kenan mutum ya yi fasikori, ofisoshinmu sun wahala sun je har sun samu sun kama, sai ban shi din ma an kama shi ma za a hukunta shi a kai shi ya je Bursuna. To shi ne kuma za a kawo shi kuma a roke shi ko yana so kafin ma wani. To an haka ne, to ba ma amfanin ma'aikatan custom kenan. To kenan ma fasikori ba laifi ba kuma a Najeriya kenan. Dokanmu.
To ni da naje sayayyen kayan abinci a wani gari don in sayar a wani gari, me laifi na?
To laifin ki shine kin je kin siyo kaya da aka yi fasikorin ta zuwa cikin gari, kuma kin sani doka ya hana, kuma kin san wannan shinkafa ba shinkafan Najeriya bane, kin ga label din kin san dai ba na Najeriya bane. Kenan kin saya kin bashi kudi shi mai fasikorin, shi ma ya samu kudi, kenan kin karfafa shi ya ci gaba da aikatawa. To dokanmu, doka da ta kafa ma'aikatan custom ta hana a sayar ma kaya ma wanda ya yi fasfuri. Dumma tun ma tun lokacin da aka kama kayan, so ma ake inda in an same mutum ne a arrestin nashi a hukuta shi, in ya kama mai shiga Bursuna ya shiga Bursuna. Ashe za a je a ciro shi kenan daga Bursuna din a kawo shi kuma a bashi hakuri ko yana so abun, kuma in ba samo shi ba ya gudu. To kenan ma muna neman shi mu hukunta shi. Doka ta hana wannan a sayar ma wanda ya faskuri abun, a mayar mashi kuma a ce shi ne kuma ya saya. Doka ya hana.
To kafin mu ci gaba da shirin mu, a ci gaba da shakatawa dai da wannan faifan. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirinmu na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai yada zango ne a jihar Neja, jihar da tafi kowace jiha a Najeriya yawan titunan gwamnatin tarayya. Galibin matafiya daga kudancin Najeriya sukan ratsa a cikin wannan jihar ta Neja zuwa arewacin kasar. Muhimmancin wannan jiha a wurin zirga-zirgar ababen hawa a Najeriya shine dalilin da yasa wannan shirin ya yada zango a babban birnin jihar Minna, inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa a can jihar Neja, wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana ko Commander Yusuf Garba, shugaban hukumar kiyaye hatsira na ƙasa jihar Niger State.
Haka dai za mu so mu ji wani kokari kuke yi na wayar da kan jama'a musamman ma'abuta ababen hawa wato direbobi na motocin haya da kuma masu na kansu wato private da ma masu amfani da babura domin ganin an samu an kiyaye samun hadura a jihar abun nan a manyan titina na Niger.
To alhamdulillah ita wannan hukumar kamar yanda jama'a suka sani an kirkiro ta ne domin ta kare haduran da ke faruwa a wannan kasar. Kamar yanda kuma jama'a suka sani kafin kirkiro wannan hukumar haduran da ke faruwa a wannan kasar hadura ne mummuna. Meye munin su? Muni ne wanda yake ya taba ita kanta rayuwar kasa din ta fannin tattalin arzikin ta. Domin mun kasance muna kusan na farko a duniya a kiyasin ita majalisar dinkin duniya ta nuna a wancan lokacin muna cikin kasashe wayanda suke za a ce kasar mu tana cikin goma na farko wayanda hadura ke faruwa a duniya, inda kuma ta kasance ta ce wuri ne wanda yake mai hadarin gaske jama'a su ziyarci kasar nan akan tituna. So lokacin Allah ya bamu nasara aka samu shugaba mai hangen nesa ya fitar da wannan hukuma shine General Ibrahim Babangida. Mun yi kokari a wannan lokacin muka fitar da wani sashi domin yana cikin dokar kasa din wadda ta tsara wannan hukumar cewa a fitar da su na jama'an da aka tabbatar mutane ne na gari masu mutunci waɗanda kuma jama'a ke sauraron su a shigo da su ciki su taimaka wurin fadakar da jama'a kan yanda za a kiyaye shiga cikin hadari. Shine muke kira special marshals. Mun kawo su ciki ya zama yana cikin harsashi na fadakar da jama'a. Bayan wannan mun yi kokari, wannan hukumar ta yi kokari, gwamnati ta yi kokari ta dubi wa'annan jama'a ne suka fi umfani da titunan nan. Sai aka ce direbobin motocin haya suna ciki, sannan masu motocin kansu su ma suna ciki. To sai aka ɗebo jama'a cikin su, zan iya tunawa akwai wanda ake ce Majak, shine National Secretary na NURCW, aka sashi cikin hukumar gudanarwa ta wannan ma'aikata din. To umfanin sashi shine a fadakar da su motocin haya din. A bisa wannan yanayin ya zama muna ɗabi'a, ya zama muna kuma jiki kulliyomin mu rinka zuwa tashoshin motoci muna fadakar da su. Mukan yi kuwa misali a ce tashar menadin nan da sauran rassa na tashoshi, mukan je a yi kuwa in lokaci yi kuwa ne, in kuma na tattaunawa ne za mu zauna da su shugabannin mu tattauna da su ga abubuwan da muke ganin lalle in ba a daina su ba hadari zai au, in kuma aka daina su to za a samu ciwo kan hadari. To muna wayannan bancin tattaunawa da su masu ruwa da tsaki cikin harkar zirga-zirga a titi, muna magana kamar yanzu wannan da nike da kai da yan jarida mu fitar ma mutane korafe-korafen da muke gani da kuma wayanda jama'a ke yi game da tukin ganganci wanda kulliyomi yakan kawo salwatar rayuka. So kaga idan muka dauki fadakar wannan za mu iya dokar lokaci mai tsawo ba mu kare babban cin yan jarida. Akwai abin da muke cewa advocacy visit, wato ka ziyarci mutum wanda yake ko kuma mutane da suke kuna da alaka da manufa guda. Me alaka din, me manufa? Alaka shine ya za a kyautata zirga-zirga a wannan kasar. To irin masu motocin kansu kamfuna wayanda suke suna amfani da motoci ne na haya, mukan ziyarce su, mukan binciki lafiyar motocin su, mukan binciki lafiyar direbobin su. Kai hatta ma mun kawo wani abu wanda yake idan kana da mota fiye da uku, to dole ne mu zama muna da register ka, kuma dole ne mu ma mu ziyarce ka, sannan dole ne mu gaya maka abubuwan da ya kamata motocin nan naka da ma'aikatan nan naka su yi domin a kiyaye haɗura. So duka waɗannan suna cikin fanni na faɗakarwa. Bancin haka nan kuma muna da abin da muke kira ƙungiyoyi a makarantun ne, misali a secondary school da primary. Duk wasu masu waɗannan club ko ƙungiyoyi sun gani ne daga hukumar kiyaye haɗura kafin su yi nasu. So muna ƙoƙari mu kama yara tun suna ƙanana mu faɗakar da su. Yawwa, mu wayar da kansu dangane da abubuwan da hadari yake ciki a wannan kasar, domin su kiyaye in sun girma suka kai munzalin samun motoci na kansu, ko kuma suka kai shekarun da an yarda su ja mota, su kiyaye kar su samu kansu cikin waɗannan masifa na hadari.
A nan ne za mu datsa aya a wannan shimfiɗa da bakon namu. Ko Komanda Yusuf Garba, shugaban hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa shiyar jihar Deja ya mana, kuma mu ci gaba da hira a makon gobe. A madadin bakon namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC dake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a dawo lafiya Baba Yakubu. Yanzu kuma ga Sulaiman mun da bar madana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zamu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lagrif, wacce ta ruwaito cewa shugaban hukumar kwallon kafar Nijar Kanal Jibril Hamidu Pele da ministan wasannin motsa jiki Kasim Muktar sun fara yi wa juna kallon hadarin kaji, bayan da ministan ya rubuta wa shugaban hukumar ta Fenifut takarda akan bukatar ya yi masa bayani game da wasu kalamai masu barazanar haddasa rarrabuwar kawuna da yake zarginsa da furtawa a game da tsare-tsaren gasar cin kofin kwallon kafar nafiyar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 17 da za a yi a Nijar a shekarar 2019. Jere ta ce masu sha'awar kwallon kafa sun fara nuna damuwa akan yiwuwar yadda wannan takun saka ka iya shafar gasar da CAF ta damƙawa Nijar nauyin shiryawa. Jaridar Le Republicain ta bayyana cewa kotun kare shari'a ta bayyana ranar 11 ga watan Afrilun 2018 a matsayin ta fayyace hukuncin da za ta yanke game da shari'ar nan ta badakalar jarirai da ake zargin madugun 'yan adawa Hamma Amadu da Hannu Dumu-Dumu. Jaridar ta ce a ranar 28 ga watan Fabrairun da ya gabata ne aka yi tsammanin jin matsayin kotun game da korafin da lauyoyin da ke kare tsohon kakakin majalisar dokokin ta Nijar suka yi dangane da rashin cancantar hanyoyin da aka bi tun tushen wannan shari'a da ta ɗauki shekaru ana tafkawa. Sabili kenan da kotun ta Cour de Cassation ta jinkirta har zuwa ranar da alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasa za su raba gardama akan sahihancin wannan shari'a ko rashinsa a dokance. Jaridar Lebanon na cewa hukumar jami'an Duwan na samun nasara a yakin da ta kaddamar domin farautar masu fasa kwarin man fetur a jihohin Tilaberi da Yamai, inda wasu bayanai ke nunin kasuwar bayan fage na kokarin samun gindin zama. Lebanon ta ce kodayake wasu daga cikin masu irin wannan sana'a kan yi sarin man ne a hannun amintattun gidajen mai, bincike ya gano cewa a ɗaya dabra wasu na shigowa da man fetur ta ƙarauniyar hanya, lamarin da ya sa jami'an na Duwan cafke lita 10,000 a hannun 'yan fasa ƙwauri a cikin 'yan kwanaki ƙalilan. Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce yake labarta mana cewa ƙasar Amurka ta ɗauki alƙawalin tallafawa jamhuriyar Nijar da biliyan 18 na dalar Amurka domin yaƙi da masarar cizon sauro a tsawon shekaru 5 masu zuwa. Jaridar ta ce a yayin wata yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu tsakanin ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara da wakiliyar USAID a yankin Sahel Alisa Cameron, ɓangarorin biyu sun bayyana shirin amfani da wannan tallafi don samar da rigakafi ga yara ƙanana da mata masu juna biyu a Nijar, ƙasar da aka kiyasta cewa mutane kusan 3,000 ne suka rasu a sakamakon masassarar cizon sauro a shekarar 2017. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro ku kai ko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya America. Eh magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguru, shugaban matasan kungiyar zafi sanka da taimakon juna Rashin Jihar Yobe. A yau ina so in kira da mai girma shugaban karamar hukumar mu ta Unguru akan ya kamata ya dauki mataki akan masu sallan magani da suke kura bolin da har sakuwa suna damun mutane a gari.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Cimma Daki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan kira ne ga al'ummar Najeriya musamman masu rikici da fitina. A gaskiya ya kamata al'umma su sani zaman lafiya fa shike kawo ci gaban waje da kuma bunƙasar waje.
Sunana Lawal Manaja Abdulkiya. Ra'ayina yau akan wannan aka saka son ne da ake tsakanin manoma da makiyaya din nan da ake amma gana akan ni ina da azahirance ba Fulani da manoma din ba ne suke kullum ina ga wasu ne suke shiga rigar Fulani su ne su kace manoma ko kuma su yi manoma a ta'adi kuma a zo a far musu da tare-tare da aka saka ce kamar abin da yake faruwa a nan Taraba dole zan fara ya kamata shugaban kasa ya sa ido sosai ya tsaya ya yi bincike akan abubuwan da suke faruwa.
Assalamu alaikum murai Amurka mai magana kuma abin didi mai local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ina kira daga Muhammadu Buhari ya kamata a ɗauki matakin ba su ba ta ba. Shekaran jiya an kai hari mai duguri an rusa sojoji sama ga 10 an kai Zobe an kai an ɗauki ɗan mata sama ga 100 da wani abu. Yau ga an kai hari Mandala. Ai yana da kyau a diba akwai da walaki ko a canza wasu sojoji haka sojojin Najeriya ko a canza aiki na ƙasa ko dai a ɗauki matakin ba su ne ba sabo su ɗan Boko Haram din nan kenan yanzu ne aka so a nuna. Bambancin gwamnati ga gwamnati PDP babu an sace ɗan mata waccan gwamnati yanzu an sace ana kai hari mai duguri yanzu a wancan lokacin yanzu ana kai.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Sunana Sami Bello sare daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Zan yi amfani da wannan dama da suka bani domin isar da kira na musamman ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da duka wani a wannan gwamnati mai shi da su yi Allah su yi kokari su ƙara kaimi a kan harkar tsaron nan.
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a taƙaice.
Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan ɓauna da aka yi a Nijar har aka kashe sojojin Amurka guda huɗu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kai wa Amurkawan hari. Sojojin ba su da isassun makaman da za su tunkari ɗimbin mayakan da ke ɗauke da bindigogi da ake saɓawa a kafaɗa da kuma gurneti. Bisa ga dukkan alamu wani ɓangaren bidiyon mai tsawon kusan minti 9 an ɗauke shi ne da kyamarar ɗaukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe. Wannan ɓangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan ISIS sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi. Wani tsohon hajimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai ga gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken ƙasar London da ake zargin Rasha da yi ba.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin. Ciki ko hada shirin nan na noma tushen arziki tare da Sarfilu Hashin Gumel. Yanzu Amadun Kwara kuwa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdu da tsaya na gabatarwa da Solomon Abdullahi da umarni da injiniyan mu Thomas. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya. Sai an ji mun ku.